sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an yi lafiya. Muhammad Hafiz Baballe tare da Babu Yakub Makeri muke farin cikin sake kasancewa tare da ku yau Asabar daga watan Satumba na shekarar 2021. Bayan labaran duniya za mu kawo muku hirar da ministan shari'ar Najeriya Malama Abubakar kan rahoton binciken gwamnati hukumar Raya yankin Niger Delta. Kamar kowace rana Asabar, Ibrahim Kalmati Garba ke shigo da shirin amsoshin tambayoyinku. Bayan nan kuma muna dauke da labaran wasanni daga Najeriya. Amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Shugaban Amurka Joe Biden ya je jihar Louisiana a jiya Juma'a domin ganin irin barnar da mahaukaciyar guguwar Ida ta yi a wani bangaren jihar da ke kudancin kasar kafin barnar ta zarce zuwa arewa da gabashin kasar. A garin La Place, jama'an wurin sun yi wa shugaban kasa bayani game da ruwan sama kamar da bakin kwaliya wanda ya bar mutane miliyan guda babu wutar lantarki, kana wasu 600,000 kuma ba su da ruwa. Na yi alkawarin baku gudunmuwa, in ji shugaba Biden bayan an yi masa bayani tare da gwamnan Louisiana John Bell Edwards. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken zai kai ziyara a kasashen Jamus da Qatar a mako mai zuwa domin tattaunawa da muhimman kawayen Amurka akan halin da ake ciki a Afghanistan. Blinken ya faɗa wa manema labarai a jiya Juma'a a ma'aikatar sa ta harkokin wajen Amurka cewa zai bar Amurka gobe Lahadi, kana ya bayyana matukar godiyarsa ga Qatar, inda Amurka ta jibge tilin mutane da ta ɗauko su daga Kabul kuma masaukin farko ga dubbai yan gudun hijiran Afghanistan. Babban jami'in diplomasiyar Amurkan ya ce daga nan kuma zai wuce zuwa tungar sojin sama Amurka ta Ramstein a kasar Jamus domin miƙa godiyarsa ga sojojin Amurka, kana ya gana da 'yan gudun hijiran Afghanistan. Blinken ya kuma ce zai shiga wani taron ministocin kasashe 20 game da batun Afghanistan tare da ministan harkokin wajen Jamus Heiko Maas. Ya ce kasashen guda 20 suna da ruwa da tsaki wurin taimakawa a sake tsugunar da 'yan Afghanistan, kana su tabbatar da kungiyar Taliban ta cika alƙawarinta. Masu sharhi sun kwatanta ziyarar da wakili na musamman na shugaban Amurka John Kerry ya kai a China a wannan makon abin kungiyar diplomasiya ne, inda China ta ki amincewa da buƙatarsa na yin aiki tare akan sauyin yanayi, kana aka gana da shi ta yanar gizo kawai da wasu manyan jami'an ƙasar. Tawagar Taliban ta fi samun tarban girmamawa a lokacin da kungiyar masu tada ƙayar bayan ta Afghanistan ta tura tawagar wakilanta su gana da ministan harkokin wajen China Wang Yi a Beijing a ranar 28 ga watan Yuli, inji Andrew Kaw, wani jajjaɓen mai lura da al'amura a China kuma mai buga mujallar siyasar nan ta Political Risk. Wannan tarban rashin girmamawa da aka yi wa Kerry ya nuna ƙaruwar yadda China ta sauya yadda take tunkarar Washington a cikin 'yan watannin nan. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Hukumomin kasar New Zealand sun daure wani mutumin da ke samun kwarin gwiwa daga kungiyar IS a gidan yari tsawon shekaru 3 bayan samun shi da wukar farauta da kuma wani bidiyo da masu aƙidar tsaurin ra'ayi. Sai dai daga bisani sun ga cewa duk da suna jin tsoron zai iya kai hari, amma ba za su iya ci gaba da rike shi ba. Tsakanin kwanaki 53 tun daga cikin watan Yuli, 'yan sanda sun sa ido a kan mutumin, wani aikin da jami'ai 30 suka gudanar a kansa. Sun dai ji tsoro ne a jiya Juma'a yayin da mutumin ya shiga wata kasuwa ta Auckland, ya ɗauki wuka a kasuwar, ya daba wa mutane 6, 3 daga cikinsu sun samu munanan rauni, wani mutum na 7 kuwa ya ji ɗan rauni ne a wata rigima da suka yi da shi. Jama'an leken asiri da suka sanya ido akan mutumin daga wajen kasuwar sun shiga cikin kasuwar ne yayin da suka ga masu sayan kaya suna ta gudu, kana suka ji harbin bandiga, a cewar 'yan sanda, kana suka harbe shi ya mutu a cikin mintuna kalilan da ya fara kai harin. Hukumomin ba su bayyana sunan mutumin ba, sai dai sun ce ɗan ƙasar Sri Lanka ne wanda ya isa New Zealand a shekaru 10 da suka shuɗe a lokacin yana ɗan shekaru 22 da haihuwa, wanda ya shigo ƙasar a matsayin ɗalibi. A ƙarshe, wasu kamfanonin yaɗa labarai na ƙasar Saudi Arabia da suke Dubai za su bayar da ma'aikatansu zuwa birnin Riyadh, a cewar wasu majiyoyi, yayin da Yarima Muhammad bin Salman yake matsawa wurin sake shirya Saudiya ta zama cibiyar hada-hada. Wannan matakin ya biyo bayan shawarar da gwamnatin Saudiya ta yanke a farkon wannan shekara ta dakatar da kungilolin kasar ga kamfanoni da cibiyoyin kasuwanci da ke zaune a halkwatan su a kowace kasa a yankin gabas da tsakiya. Gidajen talabijin mallakar kasar Saudiya da suka hada da Al Arabiya TV da Al Haddad TV sun sanar da ma'aikatan su game da wannan yunkuri na fara yada labarai na sa'o'i 12 a duk rana daga birnin Riyadh daga watan Janairu mai zuwa, a cewar wasu majiyoyi suna faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Reuters. Sun ƙara da cewa aikin sake wurin ka iya ɗaukar shekaru 2 masu zuwa.
To a gaida Baba Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu bude taskar rahotanninmu. Kwamitin binciken kwakwabda shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kafa wa hukumar bunkasa yankin Niger Delta mai arzikin man fetur ya mika rahotonsa ga ministan shari'ar Najeriya Abubakar Malami a madadin shugaban kasar. Rahoton ya bankaɗo badakalar zamba da aringizan dubban miliyoyin naira da kasa gudanar da ɗaruruwan kwangiloli bayan an amshi kuɗaɗen aikin. Ministan shari'a Abubakar Malami ya yi wa wakilinmu a Abuja Umar Faruk Musa ƙarin bayani kan mummunar ɓarnar da rahoton ya bankaɗo.
Rahoton da ta fuskar badakala ya tabbatar da cewa da wannan hukuma ta Niger Delta daga lokacin da aka kafa ta zuwa shekara ta 2019 ta karbi kuɗaɗe fiye da ₦6 trillion domin gudanar da ayyuka na bunƙasa, ingantawa da kuma kyautata mu'amaloli na yan rayuwar al'ummar Niger Delta. Kuma ita wannan hukuma ta Niger Delta ta ba da kwangiloli daga lokacin kafa ta zuwa yanzu sun kai kwangila 10,000. Abin ban tsoro da nadama a cikin wannan yanayi shine kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba. Wannan yanki na Niger Delta babu wani bayyanannen cigaba ingantacce wanda za a yi alfahari da shi da bugun gaba da shi bisa la'akari da magudan kuɗin da aka bayar domin ainihin raye shi wannan yanki. Saboda haka a sanadiyar wannan shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kafa wannan kwamiti kamar da ka sani na bincike na kwakwaf domin ganin da cewa me aka yi da kuɗaɗe waɗanda aka bayar, wace nasara aka samu in an same ta, kwangilolin nan da ake da'awar an bayar shin an aiwatar da su ko ba aiwatar da su ba. Daga ƙarshe dai umarnin shugaban kasa Muhammadu Buhari dangane da wannan bincike shine a bi bahasi kuɗaɗen da suka salwanta zama ainihin ayyuka da ciki da su a nemo su a dawo da su. Kwangiloli waɗanda aka bayar a kuɗi ba a yi ba ko a aiwatar da su ko a nemi kuɗaɗen nan a mayar. Waɗanda ake zargi da aikata laifi ta fuskar abin da ya danganci gudanar da waɗannan kwangiloli ta yin son rai a hukumantar da su. Dokoki waɗanda ke wanzuwa wanda suka danganci ita wannan hukuma ta Niger Delta a jibe su domin ganin da cewa an inganta su ya zama sun yi tasiri ta fuskar mu'amalolin jama'ar Niger Delta. Fuskar abin da ya danganci amfani da waɗannan kuɗaɗe da aka bayar tsawon lokaci.
To amma abin damuwa shine shugaba Buhari yana da ƙudurin cewa za a hukuntar da ko gurfanar da wanda ke da hannu a badakalar gaban kuliya, amma ganin irin shekarun da wannan hukuma ta yi ana wannan taɓargazan kuma da irin rukunin mutanen da ake rage wasu ma kusa da shugaban ƙasa suke kuma suna da hannu ake rage kan wannan badakalar, anya kana ganin za a yi musu hukunci ko za a kai su gaban kuliya din?
Ba ita gwamnatin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ƙarƙashin jagorancinsa ba ta da tarihi na kauda kai ga aikata laifi a dalili da kusanci. Idan ka lura da yawa waɗanda suka kasance ainihin makusanta ne gare shi da zargi ya karfafa a kansu ta fuskar aikata laifi inda aka hito. Idan baka manta ba da yawa kuma har ila yau da wasu waɗanda ake ganin da cewa yan jam'iyyarsa ne waɗanda sun haɗa da tsofaffin gwamnoni da manyan ma'aikata na gwamnati an ɗauki matakai na bincike kansu an gurfanar da su a gaban kotu kuma wannan magana da ake yi a yanke musu hukunci suna gidan kansu.
Saboda haka yaushe kake sa ran za a gabatar da wannan bayani a gaban kuliya domin a fara shari'a waɗanda aka kama gadan-gadan a wurin wannan binciken?
Sabuwar fuska yanzu ita ce na idan bisa la'akari da cewa akwai zargi mai ƙarfi na aikata laifi shine a ɗauki matakai na yin bincike wanda zai ba kotu kyakkyawan haske na kurakurai, son rai, mundahana, rubuta ciki wanda an kai a cikin irin wannan yanayi na gudanar da ita wannan hukuma. Saboda haka abin da nake kokarin in ce kowace hukuma ta gwamnati, ministry, department, da agency na gwamnati, wato hukumomi na gwamnati za a ba su dama su yi bahasi su yi aikin da shi dangance su kamar da doka ta ciyar da ta.
Ministan Shari'ar Najeriya Abubakar Malami kenan a hirar shi da wakilin Umar Faruku Musa. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraronmu assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Assalamu alaikum sashin Hausa na gidan rediyon muryar Amurka. Na shigo cikin shirin nan naku ne da tambayoyi kamar haka. Shin kafin gano man fetur menene ake amfani da shi a matsayin makamashi? Shin a wace ƙasa aka fara gano man fetur a duniya? A nahiyar mu ta Afirka fa. Shin menene bambancin man fetur da ake haƙowa a cikin teku da wanda ake haƙowa a doran ƙasa? Mai tambaya Mubarak Sale, Director Yalwan Shandam Jihar Filatin Najeriya. To idan Malam Mubarak Sale, Director na saurari, ga amsoshinka da mai samu mana rahotanni kan makamashi da sauransu, Halima Abdulrauf ta samo maka daga shi kansa shugaban kamfanin man Najeriya NNPC Malam Kolo Mele Kiyari da kuma Dr. Ahmad Adamu na Jami'ar Najeriya dake Abuja. Halima ta fara da gabatar da bayanin shugaban kamfanin NNPC kan asalin man fetur.
Kashi man fetur da can ba gane mai cewa daga kasa yake fitowa ba. Lokacin da aka fara gano shi ana ganin su ne a kasa, musamman aka ce aka fara shi ko China ko America, inda aka gani wannan yanayin a kasa sai mutane su kwashe shi su je su kunna wuta da shi. Sai da haka ainihin yadda yake faruwa shine wato wasu halittun Allah ne wanda shekara da shekaro aka yi su cikin teku suka yi yawa suka rube. To ruban nasu ya sanya Allah da ikon shi kuma ya sanya kasa suka zube a kansu suka nalke kuma Allah sai ya tsaka zama mun fita. Ta na aka sashi ne tushin.
To shin meni da aka amfani da shi wurin yin makamashi?
Abin da ya faru shine akwai ikon Allah cikin yadda mun fita yake kasancewa, domin abin da yake faruwa cewa duk lokacin da aka samu babban teku a can da a can shekarun miliyan miliyan da suka wuce, kamar yadda ake da shi yau na akwai abin da ake kira su planktons, wata kananan dabbobi ne wadda ko idanu da kyasu gansu. So suna taro masu yawa, idan suka taru kamar yadda aka sani kowane dabba mai rai mutuwa yake yi. To idan suka mutu za su zube a karkashin kasan ruwa. So Allah kuma da iko shi sai ya daura kasa kan wannan mutattun dabbobin nan. To abu ne da yake faruwa kullun shekara miliyan sai ga idan suka taru domin zurfin rufe soda ya faru sai ga zafi zai fara afkuwa wurin. To wannan zafi ita za ta narke su su zama man fetur a kasa.
To shin a wace kasa ce aka fara gano man fetur a duniya? Sai kuma nahiyar Afrika.
Akwai kuce-kuce da ake cewa man fetur na fara gano shi daga China ne, amma wanda zahiri da za a iya tabbatar shi da Amerika aka fara ganowa wato akwai jihar da ake kira shi yanzu Pennsylvania kamar shekara 1859 da aka fara gano shi. Nan kuma Afrika Algeria aka fara gano man fetur shi ma 1953, daga nan kuma mu kuma Allah kuma ya bamu dama Nigeria muka samu namu 1956.
To shi ne mai bambanci tsakanin man fetur da ake haƙowa cikin ƙarƙashin teku da kuma wanda ake haƙowa a doron ƙasa?
A zahiri babu wani bambancin da za a gane man fetur a ce wannan daga cikin teku ne wannan kuma daga kasa aka samu. Mai da duk inda aka same shi ta yanayin su yana shan bamban daga rijiya zuwa rijiya da kuma yanayi zuwa yanayi, ko a kasa ne ko a cikin ruwan. Saboda kasa idan aka fito da shi sai ja auna ga wannan man ya yake, tana da laushi ne, tana da taushi ne, tana da daki ne da sauransu, duk ana auna a gane a bambanta su a basu suna. Shi yasa ake ji a ce bonilla da kowa ya sani, a ce focados, bonga da sauransu, da duk sunaye ake basu, amma sunan ana bambanta cewa wannan daban yake da wancan. Akwai bambanci tsakanin yin aikin man fetur a doron kasa da kuma cikin ruwa. Na farko idan za a yi shi a can cikin ruwa akwai abin da ake kira shi gadan aiki, wato platform wanda yana kan jirgin ruwa ne, yana yi a kan tsaya kafanta, ko kuwa yana yi ma wanda jawo ake yi idan aka gama aiki a tafi da su. Amma kuma doron kasa akwai bambanci tunda duka aikin na kan kasa ake ajiye su, kuma za a ga yadda ake yin su tsadan su bai kai na can cikin jirgin ruwa ba, domin cikin teku kowa su cewa akwai yanayin sun bambanta, kuma har da ma yadda ma ke technology da ake sauki a samu mai na duk shi ma ya bambanta saboda haka yafi sauki a samu mai a aikin shi a doron kasa ta Aisha cikin teku eh musaloli ba su da yawa domin shi man fetur duk yadda aka yi da aka tsamo shi sai an sa shi cikin abin da ake kiran shi tankoki da ake ajiye su ko da kan cikin ruwa ne ko a wajen su saboda haka daga zaran aka sa su cikin wannan tankokin jiragen ruwa za su zo su kwashe su tafi kuma idan aka inda aka samu sarari misali a wasu kasashen Middle East ga pipe ake har zuwa inda masu sayan su saboda haka yana dangane ga inda aka samu man mu namu kasan illa iyaka doko shi daga inda ake tona zuwa cikin abin da muke kira terminal wato tashoshin hada man na tara su wuri ɗaya sai jiragen ruwa su zo su kwashe su
sunana Dr. Ahmed Adamu Tony senior lecturer ne a Nile University of Nigeria Abuja to kafin a gano man fetur a Nigeria ana amfani da abin da ake cewa a turance wato coal da Hausa zamu iya cewa kaman gawayi amma kuma ba wai gawayin da ake samu wurin toya itace ba wanda ake hako shi daga kasa shi ma kaman wani albarkatun kasa ne wanda da a Nigeria an samu shi a kasar Enugu wanda lokacin da Turawa suke mulkin mu 1909 lokacin suna ta kokarin su gano wasu ma'adanu da albarkatun kasa kwatsam sai suka gano a ce ma muna da gawayi wato shi wannan coal din to daga lokacin da aka fara hako shi kadangaren ana ta amfani da shi har ya kasance ma ana amfani da shi wurin wato shi tarogan jirgin kasa wurin tafiya jirgin kasa da kuma wutar lantarki so wannan shi ne kawo abin da ake amfani da shi kenan kafin shi zuwa van peter so amma kwatsam kuma ana gano van peter sai kawai aka ajiye amfani da shi coal din aka gano ana amfani da shi van peter ta wurin tafiye-tafiye motoci ne da shi kan shi jirgin kasa aka ringa amfani da wasu gas wato diesel kenan da kuma shi harkan samu wutar lantarki aka ringa amfani da shi ma mai da kuma iskan gas to haka aka dai bar shi harkan coal din har yanzu dai ba kara wuyoyin shi ba amma dai akwai coal da yawa a Najeriya fiye da ma yanda muke da sauran albarkatun kasa da muke alfahari da su to shi gano man fetur an samu rahotanni kala-kala to akwai dai rahoton da ke nuna cewa kai tun shekara ta 600 ma an ma ga alamun cewa an akwai mai a kasa wanda da har bulbulowa ke ma sama ana ganin shi wasu suna dan iba suna dan amfani da shi to hawa suke dan cewa kila ma akwai mai da yawa fa in aka tono wanda shi ne har dai irin tono din zamani dai za a ce an fara shi ne a 1846 a kasar Rasha ba da dadewa ba a 1859 aka kara gano wani mai wato a Amurka wanda shi ne wanda ya shahara sosai ko a tarihi an fi kawo irin wannan tarihi a duk da cewa tun a Najeriya tun lokacin da ake harkan wato bauta da ake yi sai da mutane duk lokacin mulkin Turawa aka fara nema ko za a samu mai a Najeriya bayan an gani an gano a Amurka da Rasha sai aka ce ah to bari a zo Najeriya a fara bincike a 1905 kenan a wani gari da ake cewa jiha da ake cewa Ondo State wanda har shi sa ma su tura muke mallaka suka mallaka ma duka fadin Najeriya suka ba wa kamfanin Shell domin ta ci gaba da bincike ko za a gano mai amma dai ba a gano mai ba sai a wani gari da ake cewa Oloibiri a shekara ta 1956 aka fara gano mai Peter a Oloibiri wani kauye ne wanda yanzu a Bayelsa kenan wanda kuma kamfanin Shell ne ya gano wannan man fetur din so lokacin Najeriya ba ta da karfi ko kuma wayewa ma na irin wannan tono man fetur din so bayan shekara biyu aka fara fitar da man fetur zuwa kasashen waje saboda ilama ba bukatun shi a Najeriya ko kuma ba matatun man fetur din a Najeriya sai dai a fitar da shi kasan waje kadan da ake bukata a cikin gida Najeriya sai dai a kara shigowa da shi so sai bayan ma da aka samu yanci kamfanika suka fara shigowa na kasashen waje su ma suka dinga taka rawa su ma tare da wannan kamfani na Shell to duka dai kamfanikan kasashen waje ne to shi man fetur ana iya samun shi a karkashin kasa saboda wasu sinadarai ne suke narkewa suke yin kasa su je su hadu su dade a kasa har sai su zama mai to wannan haduwan zai iya faruwa akan wato inda ba ruwa da inda kuma ke karkashin ruwa to shi za iya samu man fetur a cikin ruwa da kuma abin da yake kan a kan doren kasa wato inda ba ruwa kenan so ya sha bamban sosai amma dai yanayi na man duk mai daya ne ba wani man da zaka ce a wannan ai an tuno shi ne daga kasa wannan kuma an tuno shi ne daga karkashin ruwa ba za ka gane bambanci sosai ta ido ba iyaka dai wurin abubuwa kamar tsada za a iya cewa tonon rijiyar mai a teku ya fi tsada fiye da wanda ake yi a kan kasa saboda sai ka kai mutane cikin kasa wai sai ka kai mutane cikin karkashin ruwa da karkashin ruwa wanda aje a sa karafuna sannan a to waye zai shiga cikin ruwan na a ringa welder a cikin ruwa ba zama aiki bane wato ana kashe kuɗi sosai a tonon man fetur a cikin ruwa fiye da wanda ake kashewa akan ƙasa wanda kan ƙasa ko tono za a yi azura su wannan karafunan da pipes din bututun wato tsotsoman so sannan kuma wahala kamar da na fada yafi wahala a tono man fetur a cikin ruwa fiye da yanda ake akan ƙasa sannan kuma zurfi shi rijiyar mai da take cikin ruwa tafi zurfi fiye da wanda ake take akan doron ƙasa mafi yawanci sannan kuma yawa an fi yawan samun adadin ko kuma yawan man fetur a cikin ruwa fiye da yanda ake samu akan doron ƙasa ma'ana nake so ne nake nufi anan shine abin da rijiyar mai da take kan doron ƙasa guda 10 za ta samar kina iya wata rijiya guda 1 da ce cikin ruwa za ta iya samar da adadin wannan man sannan saukin sifirin shi zuwa ma wanda suke bukatar shi dan yi man fetur din wanda ke cikin teku za iya sauri a sa dora ma shi wato jirgin ruwa da yake daukar shi man fetur da tafi kasashe to yafi sauki amma wanda kuma yake kan doron ƙasa kaga an sa wato abin da ake cewa gadarin pipelines wato wani bututu ne wanda ke tattaro mai daga kowane rijiyoyi a tattaro su sannan a sa wasu cikin pipe wato wani bututu guda daya sannan a tafi da shi inda ya kamata a tace shi ko kuma inda za a dora ma wasu tankuna ko kuma inda za a sa shi a tafi da shi kasar waje to sai kuma da bayan shekara 5 bayan an ba Najeriya yancin kanta aka fara gina wato matatan mai wanda man da ake fitarwa kasar waje sai ya ragu kan ga amfani da shi dai ana tace wasu a gida na yanzu dai matakan mai kadanci daya ce lokacin amma dai ta din sa dai ana tace mai man fetur a gidan Najeriya sannan a 1969 shine aka ma kawo dokan da take gwada ya za a gudanar da harkan tono samar da man fetur a Najeriya wanda bayan shekara biyu muka shiga wannan kungiyar nan na kasashen da suke fitar da man fetur na duniya wato OPEC wanda shine yasa har Najeriya ta fara mallakan ita wato arzikin man fetur wanda da kawai kamfanonin kasashen waje ne za su shigo su tono su kwaso man fetur da suka samu a ƙasa su tafi da shi kasashen su iyaka za su dan biya haraji su dan ba gwamnati zan kasafi kawai su tafi da man su to dai kace man Najeriya ba ta amfani da shi har shi sa aka kafa kamfani NNPC aka gina wasu matatun man fetur a 1971 a lokacin da suka wuce wannan aka fara ma kawo ƴan Najeriya su ma su kafa kamfanonin su domin su ma su ringa tono da samar da man fetur a gidan Najeriya a jira cewa dai ba ƴan Najeriya dama amma dai tun daga lokacin har izuwa yanzu kamfanonin kasashen waje ne suke taka muhimmin rawa wurin samar da shi man fetur a gidan Najeriya
to sai a kasance da mu makon gobe dan jin an soshin wasu tambayoyin yanzu a madadin shugaban kamfanin NNPC Malam Mele Kolo Kiyari da Dr. Ahmad Adamu na Jami'ar Najeriya Abuja da kuma wakiliyar sashen Hausa Halima Abdurraku Ni Ibrahim Kalamu sai garba ke cewa sai makon gobe idan Allah ya kai mu wassalam
To a gaida Ibrahim Garba to kafin mu ci gaba da shirin mu shakata da wannan faifai Wannan shirin da zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga labaran wasanni daga Najeriya
wasanni a takaice
Jagoran yan wasan kungiyar Super Eagles ta Najeriya Ahmed Musa ya kama hanyar daidaitawa da waɗanda suka fi kowa yawan bugawa kasar wasa a tarihi bayan buga wasan neman gurbin gasar cin kofin duniya da Najeriya ta doki Liberia a jiya Juma'a birnin Lagos. Captain din na Super Eagles wanda ya canji Kelechi Iheanacho a rabin lokacin wasan na biyu yana da adadin wasanni 101 da ya buga wa kasar sa, inda ya kusanci tarihin da mai tsaron gida Vincent Enyema da Joseph Yebo suka kafa da bugawa Najeriya wasanni 101 kafin su yi murabus. Najeriya ta soma gangamin samun tikitin na shiga gasar ta cin kofin duniya ne tare da samun nasara a cikin gidanta, inda kuma za ta ziyarci Kebbar Sofapata a ranar 7 ga wannan watan. A wasan da masu fashin baki suka bayyana da cewa za ta yi zafin gaske, a yayin da mai horar da ƴan wasan kasar Kebbar Pedro Povista ya ce za su yi iya kokari domin ganin sun kwace dukkan maki uku na wasan. Wasan sa na farko da ya kebba din ta yi kunnin doki ne da Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya da ci 1-1 a ranar Larabar da ta gabata. A ɗaya ɓangaren kuma, mai horar da ƴan wasan Najeriya Gana Turu ya bayyana damuwa da fargabar samun nasara a wasan na gaba da neman gurbin gasar cin kofin duniya da ƙasar za ta buga da Kebba sakamakon rashin zaratan ƴan wasa kusan tara da suka fafata wasan da ƙasar ta doki Liberia a jiya Juma'a. Rahotanni sun bayyana cewa ƴan wasan ƙasar da ke takale da ƙasar Ingila ba za su iya yin tafiya zuwa ƙasar Kebbar ba, domin kuwa tana daga cikin jerin ƙasashen da ƙasar Ingila ta haramta shigar matafiya da suka fito daga cikinsu. ‘Yan wasan da hakan zai shafa kuwa sun haɗa da Kelechi Iheanacho, Alex Iwobi, Joe Aribo, Leon Balogun, William Truss Ekong da Ogenekaro Etebo, waɗanda kuma duk ba za su sami damar buga wasan ba kenan. Ro ya ce fafatawa da ƙasar Kebbar wasa ce mai zafin gaske, a yayin da ‘yan wasa tara za su tafi, domin kuwa akwai wahalar iya shirya rukunin ‘yan wasan da za su maye gurbin su a cikin kwana biyu. Tsohon shahararren ɗan wasan Real Madrid Gareth Bale ya yi kiran da a ɗau matakin haramtawa ƙungiyoyi shiga gasanni idan magoya bayan su suka ci gaba da cin zarafin ‘yan wasa ta hanyar kalaman wariyar launin fata. ‘Yan wasan ƙasar Ingila Raheem Sterling da Jude Bellingham sun fuskanci kalaman wariyar launin fata daga magoya bayan ƙasar Hungary sa'ad da ƙasashen biyu suka fafata a wasan neman gurbin gasar cin kofin duniya. Ingila ce ta yi galaba a wasan da ci 4 da nema. To sai dai Gareth Bale na ganin ɗaukar mataki mai tsanani ne kawai ya kamata ga duk ƙungiyar ƙwallon ƙafar da aka samu da laifin. Haka kuma ya ce a shirye yake ya fice daga filin wasa muddin aka yi wa ɗan ƙungiyarsa kalaman wariyar launin fata. A fagen wasan tennis kuma, mace ta uku a duniya Naomi Osaka ta ce za ta ɗan yi hutun sararawa daga taka leda bayan da ta kasa kare kambinta na gasar US Open ta bana. Matashiya Leila Fernandez, ‘yar shekara 18 da haihuwa, ita ce ta yi wa jarar da Osaka da yanzu haka ke rike da kambin gasar a zagaye na uku na gasar ta US Open ta bana. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Abuja, Nigeria.
To a gaida Murtala, yanzu kuma sai zangon shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a taƙaice.
Shugaban Amurka Joe Biden ya je jihar Louisiana a jiya Juma'a domin ganin irin ɓarnar da mahaukaciyar guguwar Ida ta yi a wani ɓangaren jihar da ke kudancin ƙasar kafin ɓarnar ta zarce zuwa arewa da gabashin ƙasar. A garin La Place, jama'an wurin sun yi wa shugaban ƙasa bayani game da ruwan sama kamar da bakin ƙwarya wanda ya bar mutane miliyan guda babu wutar lantarki, kana wasu 600,000 kuma ba su da ruwa. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken zai kai ziyara a ƙasashen Jamus da Qatar a mako mai zuwa domin tattaunawa da muhimman ƙawayen Amurka akan halin da ake ciki a Afghanistan. Blinken ya faɗa wa manema labarai a jiya Juma'a a ma'aikatarsa ta harkokin wajen Amurka cewa zai bar Amurka gobe Lahadi, kana ya bayyana matuƙar godiyarsa ga Qatar, inda Amurka ta jirge tilin mutane da ta ɗauko su daga Kabul kuma masaukin farko ga dubbai 'yan gudun hijirar Afghanistan. A ƙarshe, masu sharhi sun kwatanta ziyarar da wakili na musamman na shugaban Amurka John Kerry ya kai a China a wannan makon abin kunyar diflomasiya ne, inda China ta ƙi amincewa da buƙatarsa na yin aiki tare akan sauyin yanayi, kana aka gana da shi ta yanar gizo kawai da wasu manyan jami'an ƙasar. Tawagar Taliban ta fi samun tarban girmamawa a lokacin da ƙungiyar masu tada ƙayar bayan ta Afghanistan ta tura tawagar wakilanta su gana da ministan harkokin wajen China Wang Yi a Beijing a ranar 28 ga watan Yuli, inji Andrew Cole, wani jajjen mai lura da al'amura a China kuma mai buga mujallar siyasar nan ta Political Risk. Wannan tarban rashin girmamawa da aka yi wa Kerry ya nuna karuwar yadda China ta sauya yadda take tunkarar Washington a cikin ƴan watannin nan.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki daya. Sai kuma an jima da Asuba, wasu abokan aikin mu za su kawo muku wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya tsaya na gabatarwa, sai kuma Hailu Hail da ya bada umarni, da ma injiniyan mu ne yanzu, ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.